أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا اوانا اللوكتي من البركة اوانا رانا تجمع اوانا نجد الراديو وغير الراديو انكوسن دان چي غبا ددرسن وانا لتافي ناومي البركة إعلام السنة المنشورة، ونديك بياني أكن أكيدة واتو تنبايا دا أمسا أكن أبن ديشا في أكيدة المتنجة مدى مسلم جنسا تنبايا دا أمسا كسان تنبوي دا ريبيو دا واني أبو أكن يند متنجة كما تيفا إنتي الدينسا ya fahimci addininsa a ƙudurce, ma'ana a cikin zuciyarsa ya zama yana da manufa mai kyau, yana da aƙida mai kyau, yana da kyakkyawar manufa game da addininsa. Ya san wane ne ubangijinsa, ya san wane ne manzonsa da Allah ya turo masa, ya san menene addininsa na musulunci da ya kamata ya bauta ma Allah da shi yanda ya kamata. To wannan littafi abin da yake karantar da mu kenan. واللفر ربما لمن حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله ألا يجيك أنسى لقافر أدرى سندي قباتا من قباتر دا تنبايا تفرقو دا تبيو دا تأوكو دا كما أمسو شنسو تنبايا فرقو ودا مالي يبو إليتا فند إيتا وچمك كارنتاتا أساتن دي قباتا ita ce tambayar da malaka yake cewa ma awwalu ma yajibu alal ibad, menene farkon da yake wajaba akan bayi a matsayinka na bawa, bawan Allah, to menene farkon abin da yake wajibi akan ka? Akwai abubuwa da yawa da suke wajibi akan ka, amma wanne ne farko? Amsar wannan tambayar kamar yadda malaka ya faɗa yace أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له. فرقا أبن ديك واجبي أكم باي سسن الأمر دا الله يحلي جيسو سبولش وطول فرقو كيباوا كسن كيوانيني كسن نيوانيني سننكم كسن ويحلي جيكا تو إن كسن ونا سيكم كسن دمي يحلي جيكا wajibi ne ka san me dalilin da yasa Allah ya halicce ka, kuma yanzu a ina kake, kuma ina makoma ka take, yanzu a ina kake, kuma daga nan ina zaka je. Wajibi ne kowane bawa ya rika yi wa kansa wa'innan tambayoyin, kuma yana bawa kansa amsa. Ni din nan wane ne ni? Sanin kai wane ne zai baka damar ka kaskantar da kanka, ba zaka yi girman kai ba. In ka san farkon asalin halittarka, kuma ka san ƙarshen makomarka, to wannan zai sa ba za ka yi girman kai ba, musamman in ka san irin yadda kake da rauni a matsayinka na ɗan adam. Kuma sanin wanda ya halicce ka zai sa ka girmama shi yadda ya kamata, ka so shi yadda ya kamata, kamar yadda kake san iyayenka da suka haife ka. To in ka san wanda ya halicce ka, to shi ma za ka so shi, sannan kuma ka girmama shi. Za ka samu mutum saboda ya san waɗanda suka haife shi, to sai kaga in ya gan su yana girmama iyayensa, yana son su, yana girmama su saboda ya san su. To haka idan ka san wanda ya halicce ka, ba wai ma wanda ya haife ka ba, a wanda ya halicce ka daga babu, to wannan zai sa ka so shi yanda ya kamata, ka kuma girmama shi. Kuma in ka san dan me ya halicce ka, to za ka yi kokari ka yi abin nan da ya halicce ka dan shi. In kuma ka san yanzu a ina kake, za ka san kana duniya ne, duniyan nan ƙararriya wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da wato mal'unatun mal'unun ma fiha, ita kanta la'ananniya ce, abinda yake cikinta ma la'ananniya ne, illa zikrullah wama wallahu wa alimun muta'allim, sai ambaton Allah kadai da wanda ya taimaki wannan zikiri na Allah, ana ya tambaki alqur'ani, ya taimaki addini, da kuma malami da yake kokarin karantar da addini, da kuma almajiri wanda yake kokarin sanin menene addinin sa. Wannan yana nuna mana kaskanci da duniya take da shi, inna duniya azallu min az-zalil, idan duniya ta fi abin da yake kaskantacce zama kaskantacce. To idan ka san wannan, zaka yi taka tsantsan da ita, ba zaka yadda ta rude ka ba, ta hana ka yin abin da Allah ya halicce ka saboda shi. Idan ka san ta cewa budurwa ce ta wawa, kamar da malamai suke faɗa, ko Hausawa suke faɗa, duniya budurwar wawa, sai ta rude ka kuma ta tafi ta barka, shikenan ta kare, ko kuma kai ka kare ka barta, to kuma shikenan kaga ka ci ka cinye. To amma idan ka san wacce ce duniya, to zaka yi taka tsantsan da ita. Haka kuma ka san daga nan ina zaka je, ba wai da zaran ka mutu ba shikenan, a'a, in ka mutu daga nan akwai inda zaka je. To inda zaka je din nan menene a can, kai kokari ka san wannan. Me zaka tarar a can, me zaka fuskanta a can, na abubuwa da ake malamai suke bada bayani. Wannan tambayoyi idan kana yin kanka su a kullum, kana ba wa kanka amsa, to wannan zai zama zuciyarka ta gyaru a koyaushe, ka samu akida mai kyau. Abu na biyu da malamin ya tambaya, wanda mun karanta shi a satin da ya gabata, shine wato wannan abin da Allah ya halicce mu saboda shi menene. Shi wannan abun an ce Allah ya halicce mu saboda wani abu, to dan menene Allah ya halicce mu? Ini malamin ya ba mu amsa cewa Allah ya halicce mu ne dan mu bauta masa. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah ya ce ban halicci mutum da aljanna sai dan su bauta ni, ay wahidun, sai dan su kadaita ni da bauta. Allah ya halicce mu ne dan mu bauta masa. Duk wani abin da zaka yi wanda ba bauta ba, inda bai saba ma shari'a ba, to zaka yi shi ne dan ya taimaka maka ka samu kwarin gwiwa, ka samu kuzari da zaka bauta ma Allah. Idan baka rike komai a wannan matsayin ba, har kake na ganin akwai wani abin da yake da matsayi na kai shi, wato har ma kokarin ka na yin shi ya sa ka manta da abin da Allah ya halicce ka dan shi, to wannan zai jefa ka cikin wani hali na rudani a duniya ka da lahirarka. Amma ka san duk wani abin da Allah ya halatta maka a duniya, neman kuɗi, kasuwanci, Allah ya halatta maka kasuwanci, Allah ya halatta maka ka auri mata har hudu, Allah ya halatta maka kai kaza kai kaza, abubuwa ga sunan wanda Allah ya halatta, to duk Allah ya halatta su ne, ya sanya waɗannan abubuwa sun zama halal gare ka dan su taimaka maka ka samu kwarin gwiwa da kuzari da kwazo da nasuwar da zaka bauta ma Allah. To tila ka san wannan. Amma bauta ita ce asalin dalilin da yasa Allah ya halicce ka. Tambaya ta uku da malamin yayi shine, to me ma'anar bawa? Shi wanda zai bautar da aka ce al-abdu, me ma'anar abdu? Al-abdu, muka ce al-abdu yana da ma'ana biyu, akwai al-abdu bi ma'ana al-mu'abbad, bawa da ma'anar sa ta abin bautarwa, wanda Allah ya bautar da shi, ya hore shi, ya tsara shi akan wata rayuwa wanda zai rika gudana akan ta, ko ya so ko bai so ba. Allah ya tsara rayuwarka ka rika cin abinci, kana shan ruwa, kana kwantawa bacci, kana biyan bukatu na dan adam, kana gajiya, kana rashin lafiya, kowa yana wannan. Duk abu mai rai, to Allah zaka samu ya hore shi, yana gudana bisa ga umurnin Allah. To kowane bawa dole ya gudana akan wannan a matsayin sa na al-mu'abbad. To akwai kuma al-abd da ma'ana al-abid, bawa da ma'anar sa ta al-abid, al-muhib, al-muzallil, wato wanda yake mai kaunar Allah, mai kaskantar da kansa ga Allah, yana bin dokokin Allah. To wannan shine bawa mumini, shine al-abdu bi ma'ana al-abid. To anan muka tsaya a fasin da ya gabata, inda zamu tashi a yau gaba ta uku, ko tambaya ta hudu, mali yace mahiyar ibada. Idan har mun ji cewa Allah ya halicce mu ne dan mu bauta masa, mun ji wannan kuma mun yarda, to sai mu tambaye kanmu me ma'anar ibada. Shi ne malamin yace mahiyal ibada, to menene ibada, ita bautar din menene? Shin duk abin da kaga dama zaka yi da sunan bauta, ko kuma a ita bautar wani abu ne sananne? Shi ne malamin zai ba mu amsa, yace jawab amsar shine al ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allahu wa yardah, hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahira wal batina والبراءه مما ينافي ذلك ويضاده ما ليش عباده هي اسم جامع كلمه عباده وان سنانه wanda ya hadi dukkanin abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda kalmar ibada kalma ce wadda ta tattare ta hadi dukkanin abin da Allah yake son shi kuma ya yarda da shi mana duk abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi to wannan shi ake kira ibada inda har wannan abun Allah yana son shi kuma Allah ya yarda da wannan abun to ya zama ibada in ka aikata shi min al-aqwal wal-a'mal na abin da ya shafi maganganu da mutun yake yi zaka samu akwai maganganu da mutun yake yi wanda Allah yana son su ya yarda da su irin zikirin Allah irin karatun al-Qur'ani irin salatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran abubuwa addu'o'i da sauran su haka wal-a'mal da ayyuka akwai ayyukan da bawa yake yi Allah yana son su kuma ya yarda da su kaman sallah kaman azumi kaman aikin haji kaman sauran ayyuka wadanda muke yi a aikace wadanda wannan ayyuka mun san cewa Allah yana son su kuma ya yarda da su to su ake kira ibada sannan kuma ayyukan az-zahira wal batina akwai ayyuka na bayyane wanda ake yi a fili mutane suna gani akwai kuma al batina ayyukan da suke boye a cikin zuciya shine kaman tawakkali kamar son Allah kamar tsoron Allah kamar takawa kamar imani duk wannan abubuwa ne da suke cikin zuciya suke aiki a cikin zuciyar mutum suke motsa shi gaban shi suna aiki to wannan shine ayyuka na badi ne ma'ana ayyukan da suke cikin zuciyar mutum wal bara'atu mimma yunafi zalika wa yudaduhu sannan mutum ya barranta daga dukkan abin da yake kore wannan mimma yunafi zalika yake kore wannan wa yudaduhu kuma yake zama kishiya gare shi abin da yake kore son Allah ma'ana abin da yake zama Allah baya son shi to kabarranta daga dukkan abin da Allah baya so kabarranta daga dukkan abin da Allah bai yarda da shi ba yake kinsa to karbu da wannan abin shi ma ibada ne zaka samu Allah baya son ƙarya to ka daina ƙarya ibada ne Allah baya son sata to ka daina sata ibada ne Allah baya son zina to ka daina zina ibada ne Allah baya son shan giya to ka bar shan giya ibada ne barin da kai ma wannan shi ma ibada ne sai zama ibadar in mun fahimce ta shine yin wasu abubuwa da Allah yake so kuma ya yarda da su da kuma barin wa'insu abubuwa da Allah baya so kuma yake kin su to in ka bar su kai ibada idan aka ce wani gagiya ka shakaci a ni ban shan giya me yasa saboda Allah baya so Allah ya hana to kai ibada za a rubuta maka lada to wannan shi ake kira ibada a jumlace kamin mu yi bayanin tafillafillah tambaya ta gaba ta biyar mala yace mata yakunu al-amalu ibada to idan mun fahimci cewa ibada shine abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi ka aikata shi abinda Allah yake ki kuma baya so ka daina ka bar shi shine aka ce mai ibada to mata yakunu al-amalu ibada a yaushe ne aikin bawa yake zama ibada a wani lokaci ne aikin da zaka aikata zai zama ibada zai yi wa kai abin Allah yana son shi kuma ya yarda da shi amma kuma bai zama ibada ba saboda wasu dalilai mata yakunu al-amalu ibada a yaushe ne aiki yake zama ibada amsar mala yace iza kamula fihi shay'an aiki yakan zama ibada ne idan abubuwa guda biyu sun cika a cikin aikin idan aikin ya cika wasu abubuwa guda biyu wa huma kamalul hubbi ma'a kamaliz zulli wannan abubuwa guda biyu shine kai aikin tare da cikakkiyar soyayya ga Allah da kuma cikakken kaskantar da kai da miƙa wuya ga Allah zaka yi aikin ma'a kamalul hubbi zaka yi wannan aikin bi kamalul hubbi ma'a kamaliz zulli tare da cikakkiyar soyayya ga Allah kana yin aikin cikin so da kauna ba cikin cilas ba sannan kuma kana yin aikin kana mai tare da kaskantar da kai ga dukkan umurnin da aka yi shi zaka bi sai wannan ya kasance da a ce mai aiki zai yi aikin sa cike da kauna wato zai yi aikin tare da son Allah ko kuma in ce da a ce bawa zai ji yana son Allah a ransa kai a matsayinka na bawa ka ji kana son Allah kana son manzon Allah to amma baka kaskantar da kai ga dokokin da suka gindaya to kaga wannan soyayyar ita kadai bata zama ibada ba gare ka. Kana son Allah, kana son manzon Allah, amma in Allah ya doka baka bi, in Allah ya hana baka bari, in manzon Allah ya doka a matsayin sa na mai isar da sakon Allah baka bi, in manzon Allah ya ce a bar kaza baka bari, amma kuma a zuciyarka kana jin kai kana son Allah da manzon Allah amma baka bin dokar su, to wannan soyayyar ita kadai bata zama abinda ake bukata a matsayin ibada. Dole wannan soyayyar sai ta sa ka kaskantar da kai ga dokokin su, ga dokokin Allah da manzon sa, ga dokar Allah da dokar manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo da ita. Haka kuma da a ce mutum zai kaskantar da kai ga dokar Allah, yana sallah, yana azumi, yana zakka, amma akan tilas, ba wai dan yana so ba, ba dan yin yana yi bane a matsayin sa na mai son Allah da manzon Allah, a'a tilas yake yi saboda wani dalili can daban, to wannan ma bai ibada ba. Me yasa? Saboda ba wai yana yin ibadar bane da son ransa, a yana yi ne akan tilas, irin wanda zai zo kawai ya karbi musulunci yana yi dole, shi ba wai kawai dan ya tsare dukiyansa ko ya tsare mutuncinsa ko wani abu da ya kamata haka, shi yasa yake yi, ba wai dan yana son Allah da Annabi ba, a kawai yana yin wannan aikin ne ko dan an tilasta shi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce la ikraha fid din, babu tilastawa a cikin addini, kar ku tilastawa mutum yayi abu na ibada, domin idan bai yi da cikin so da yarda ba, to wannan abun bai zama ibada ba. Ashi abun ko da Allah yana son shi, in dai baka yi shi cikin so da yarda, cike da kaunar Allah ba, to ba ibada bane. Haka kuma so da kaunar ita kadai, in dai har baka hada da ibada da kaskantar da kai ga Allah ba, kuma har yanzu dai baka yi ibada ba. Shi ibada sai ta hada wannan abubuwa guda biyu, shine kayi ta cikin so da kauna, son Allah da manzansa, kuma kayi shi bisa so da kauna, sannan kuma kayi wannan aikin tare da kaskantar da kai. In aka ce at-tazallul, kaskantar da kai shine yanda aka saka haka zaka yi, ka kaskantar da kai ka girmama Allah, abinda yace shi zaka yi ba zaka kara ba, abinda kuma ya hana kuma ka hanu ka hakura ka bar shi, to ibada ana bukatar ta cika wayannan abubuwa guda biyu, shine kamalul hubbi ma kamalul zul. Malik ya qala Allah ta'ala, Allah ta'ala yace walladhina amanu ashaddu hubban lillah, walladhina amanu ashaddu hubban lillah, wadanda suka yi imani su ne suka fi tsananin nuna soyayya ga Allah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, masu imani su suka fi tsananin kaunar Allah sama da yanda kafirai suke kaunar ababen bautar su. Me yasa? Saboda shi mumini yana son Allah ne, kuma soyayyar khalisatan li wajhillah, soyayyar ya tsantsance ta ga Allah shi kadai, Allah yake so, baya hada soyayyar Allah da wani. Amma shi mushriki dukkan yanda ka samu yana son ababen bautarsa, to zaka samu soyayyar ya karkasa ta gida gida, yana son abin bautarsa kuma yana son wani abin bautar nasa ma zaka samu ba daya bane, watakila ababen bauta ne da yawa, yana son wancan, yana son wancan. Su kankan samu shirkai da aka yi a wancan lokaci zaka samu suna da'awar son Allah, ba wai ba su son Allah ba, amma ganin suke yi Allah ya yi musu nisa ne, shi yasa sai suka riki wa'annan gumaka din dan su rika kusantar da su ga Allah, aga suna son Allah kuma suna son gumaka. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza hum mushrikun, idan suka hawo jirgin ruwa, jirgin ruwa ya fara rawa da su, suka ga za su halaka, to sai su koma su yi ta kiran Allah shi kadai, amma idan Allah ya tsallakar da su sarari sai su dawo kuma su ci gaba da kiran ababen bautarsa, suna hada Allah da wani. To kaga su soyayyar su ga Allah ko kuma soyayyar su ga ababen bautarsa bata tsaya ga ababen bautar nasu su kadai ba, sun karkasa ta gida gida, amma shi mumini shi soyayyar sa ta takaita ne ga Allah shi kadai, duk wani abin da zai so ba Allah ba, to zai so shi ne dan Allah. Shi yasa Allah ta'ala ya ce walladhina amanu ashaddu hubban lillah, ashe mai imani wato ana buƙatar yayi ibadansa cike da kaunar Allah. Wa qala ta'ala, kuma Allah ta'ala ya faɗa a wata aya yace innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, lallai waɗanda su din nan game da tsoron ubangijinsu da kaskantar da kai ga ubangijinsu, mushfiqun wato saboda tsananin tsoron Allah da tsananin kaskantar da kai ga Allah, mushfiqun to suna jin tsoron azabar Allah, suna jin tsoron fushin Allah, suna saunar azabar Allah me yasa min khashiyati rabbihim saboda tsoron ubangijin su saboda tsananin tsoron ubangijin su lafazan al-khashiya yana nufin al-khawfu ma'a at-ta'zim wal-ma'rifa shine tsoro da yake hada da girmama Allah da kuma sanin wane ne Allah tsoro da yake hada da girmama Allah tsoron da zai sa ka kalka ganin girman Allah sannan kuma kaska kuma hada da sanin wane ne shi Allah dan in ka san abu to a lokacin ne kake jin tsoron abu yanzu wanda ya san zaki in ya ga zaki sai ya ta gudu amma wanda bai san menene zaki ba kaga in ya ga zaki ba zai ji tsoron shi ba kamar yanda wanda ya san shi zai ji tsoron shi kai babba da ka san wuta ba za ka yarda ka dauki hannunka ka sa a cikin wutar ba saboda ka san ta to amma yaro karami da bai san ta ba sai kaga ya dau hannunsa ana rike shi yana kokarin kamo wuta saboda bai san ta ba har Bahaushe yake cewa yaro bai san wuta ba sai ya dafa bai san ta ba sai ya taba in ya taba ya san ta to lokacin sai ya fara tsoranta to haka idan ka san Allah to sai ka ji tsoron shi yasa Allah ta'ala yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama sani kadai wadanda suke jin tsoron Allah cikin bayinsa sune wadanda suka san shi Allah wanda suka yi bincike suka san wane ne Allah to su suke jin tsoron Allah to shi yasa mu'minai saboda sun san wane ne Allah sanin shi shi yasa suke girmama shi to saboda wannan tsoron mushfiquna suna saunar saba ma Allah suna jin tsoron saba ma dokokin Allah abinda Allah ya ce shi su yi shi suke yi abinda Allah ya hana kuma suna kokarin bari saboda tsoron sa shi yasa al-Imam al-Hasan al-Basri yake cewa ان المؤمن جمع احسانا وشفقا وان الكافر جمع اساءه وعمدا yace lalle shi mumini ya hada tsakankanin kyakkyawan aiki da kuma tsoro mana mumini gashi yana yin aiki kyakkyawa shine sallah azumi zakka ambaton Allah salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran abubuwa na alkhairi sadaka zakka aikin haji duk abu alkhairi yana yi to amma kuma yana cike da tsoro shin Allah ya karba ko bai karba ba walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un mu'minai sune wadanda suke aikata abinda suke aikata wa na ibada amma zukatan su cike da tsoro dan sun san zuwa ga Allah zasu koma to in sun koma wajen Allah ba su sani ba zasu tsallake ko ba zasu tsallake ba zasu kai labari ko ba zasu kai labari ba dan aikin da suka aikata ba su da tabbacin an amsa ko ba amsa ba dan in kai aiki ka kare to ba a aiko maka wani alam cikin sadularka a ce to ai an karbi aikin ka ba za a aiko maka wani sako cewa to aikin ka ya karbu ba kawai kai aikin ya tafi shin an karba ba karba ba baka sani ba shi yasa a lokacin da manzo Allah ya karanta ayar walladina yutuna ma ata wa qulubuhum wajila Aisha ta tambaye shi tace ya rasulullah ya manzo Allah shin su ne waɗanda suke sata suna zina suna shan giya da irin su Allah yake suna aikata aikin kuma suna tare da tsoro ma'ana mazinata kenan da barayi sai manzo Allah ya ce mata la yablata siddiq ba wa'innan bane yake yar mai gaskiya yace amma humul ladina yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafu wa yasumuna wa yasumuna wa yakhafuna Allah yaqbala minhum su ne waɗanda suke yin sallah suna yin zakka suna azumi da sauran ibadodi amma kuma suna tsoron an amsa ko ba amsa ba dan babu tabbacin an amsa dan ta'ayewa kai aikin ba amsa ba saboda wasu dalilai kuma ta'ayewa kai aikin a amsa ai kai aikin an karba daga baya kuma ka dawo sai ka rusa aikin kai wani abin da zai rusa maka aikin ta'ayewa kuma kai aikin an karba ba ka rusa shi ba har ka mutu aikin kai yana nan rubuce ba ka rusa ba kaga kai sa'a kenan to amma rashin sa'ar kuma a gefe guda ka zalunci wancan ka ci amanar wancan ka ramci kudin wancan baka biya ba kai kaza ka tara ka zalunci mutane da yawa to a ranar alkiyama ladan naka ne za a yi ta dauka wannan aikin da kai aka karba to shi za a yi ta dauka ana raba wa mutane wanda ka zalunta a dibi daidai abinda ka zalunce shi cikin ladan ka a biya shi wanda ka saci dukiyarsa haka wanda ka ci kudin sa baka biya ba ta hanyar bashi haka duk wanda ka zalunta sai an biya su cikin ladanka in yayi saura to da shi za a yi maka hisabi sai a auna akan sikeri in bai yi saura ba har ladan ta kare kuma ga mutane ba a biya ba to sai a ta debo zunubin su daidai abin da ka zalunce su sai a shubga maka a ɗebo zunubin wancan gurgudan abinda ka zalunce shi a jibga maka shi kuma gurgudan yawan zunubin mutum gurgudan irin azabar da zai sha da dadewar da zai a cikin wutar jahannama to wannan yana nuna shi tarewa ba kai aikin an karba amma kuma saboda zalunci ya zama a ranar lahira sai a yi biyan bashi da wannan aikin naka kina dole mutum ya yi taka tsantsan shi yasa suke yin tsoro gashi suna aikin amma cike da tsoro Hasan al-Basri yace innal mu'mina jama'a ihsanan wa shafaqa mu'mini ya hada tsakanin aikin alkhairi kuma da tsoro yace wa innal kafira jama'a isa'atan wa amna to amma shi kafiri ya hada tsakankanin mummunan aiki kuma ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali gashi mummunan aiki yake duk wani aikin sharri yanayi to amma kuma matsalar maimakon ya tsorata hankalinsa kwance su mu'mini ga su can suna aikin alkhairi amma hankalinsu a tashi shin za mu tsallake ko ba za mu tsallake ba shi kuma gashi mummunan aiki yake amma hankalinsa kwance kaga yana dariya yana kakaki yana farin ciki yana annishuwa alhali kuma babban azzalimi to wannan shine abin da ya nuna bambamci tsakankanin mutanen kirki da mutanen da ba na kirki ba shi yasa Allah ta'ala yace innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun lalle su ne waɗanda saboda tsoron ubangijinsu da suke yi saboda sun san wane ne Allah shi yasa suke saunan shi wannan ayar tana cikin suratul mu'minun aya ta 57 mala yace wa qad jama'a Allah ta'ala baina dhalika fi qawlihi innahum kanu yusari'una fil khairati ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الله تعالى yace malan yace qad jama'a Allah ta'ala bayna dhalik Allah ya hada tsakankanin wa'innan abubuwan a wuri guda a tsakankanin al-khashya wash-shafaqa Allah ya hada su wuri daya cikin aya yace innahum kanu yusari'una fil khairat lalle su mutanen kirki sun kasance suna gaugawa suna riganganto suna gaugawa wajen ayyukan al-khairi wayad'uuna ragaban wa rahaba kuma suna roƙonmu suna kiranmu cike da kwadayi da kuma tsoro muna kwadayin rahaman Allah suna tsoron azabarsa sai ce wa kanu lana khashiin kuma sun kasance masu kaskantar da kai gare mu ashe dole ibada ana son ta cika sharuɗa guda biyu ko kuma ince ta kafta cika waɗannan abubuwa guda biyu a yi ta cikin so da kuma kaskantar da kai baya ta shida mala ce ma alamatu muhabbatu ma alamatu muhabbatil abdi rabbihi azza wajal me alamar da take nuna bawa yana kaunar ubangijinsa mun ce dole ibada ka yi ta tare da so da kauna ga mahaliccinka kuma soyayyar ka fifita ta akan san kowa ya zama soyayyar ka fifita ta soyayyar Allah son Allah ka fifita son Allah akan san kowa to wace alama ce ake gane bawa yana son Allah ka san mutum zai yi da'awa yace ni masoyin Allah ne ko yayi da'awar yace ni masoyin manzon Allah ne to da wace alama ake ganewa da wace alama ake gane lalle kai masoyin Allah ne da wace alama ake gane lalle kai masoyin manzon Allah ne an yace alamatu zalik an yuhibba ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yabghuda ma yasqutuhu fayamtasil awamirahu wa yajtaniba manahihi ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه ولذا كان أوسق أورى الإيمان الحب في الله والبغض فيه جمال يجي علامة ردتك نونة سوى سوم الله علامة ردتك نونة كان كونر الله شين يجي أن يحب ما يحبه الله يسوء أبند الله يكيسو كسوء أبند الله يكيسو ka bincike ka san menene Allah yake so to sai ka so wannan abin da Allah yake so waya bugu da ma yasqutu sannan ka ki kai fushi da abin da Allah yake ki duk abin da Allah baya so yana fushi da shi to kai ma kai fushi da shi to wannan alama ita ce alamar son Allah amma idan kana da awar son Allah amma ga wani abu Allah bai so kai kuma shi kake so ga wani abu kuma Allah shi yana son shi kai kuma baka son shi to wannan soyayyar ka ba ta gaskiya bace dan cikakkiyar soyayya shine ka so abinda masoyinka yake so ka ki abinda makiyinka yake ki in dai soyayyar ta gaskiya ce to dole ka so abinda masoyinka yake so ka kuma ki abinda masoyinka yake ki wannan ita ce cikakkiyar soyayya fa yamtasila awamirahu wa yastaniba manahihi to wannan sai ya sa ka rika bin umurnin Allah ka nisanci halinsa abinda Allah ya umarni sai ka bi abinda Allah ya hana sai ka hannu ka daina shine wani malami yake cewa ta'sil ilaha wa anta tazharu hubbuhu hadha mahalun fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhab muhibba liman yuhibbu muti'u. Yace kana saba ma Allah amma kuma kana bayyana soyayyar Allah a baki, bakinka zai kana son Allah, wa anta tazharu hubbuhu amma kana saba masa, ta'sil ilaha kana saba ma mahaliccinka a koyaushe. Allah yace kai kaki, Allah yace ka bari kaki bari, wa anta tazharu hubbuhu amma kuma kai kake bayyana son Allah a baki. Malaji haza mahalun, wannan korarren abu ne, hankali bai zai dauka ba. Yace haza mahalun fil qiyas, wannan abu ne a kiyasi na hankali, za a tabbatar da cewa wannan ba gaskiya ba ne. Koda matar ka ce kace ke wance kina so na, ina son ka mai gida, wallahi ina son ka, in ba kai sai rijiya, in ba kai ba sai dai rijiya, to naji ba matsala, yanzu tashi ki dafa min tuwo, a wallahi mai gida kai na gaji, tashi ka dafa kayan ka. A'a, to shikenan, tashi dauko min ruwa insha Allah mai gida, wallahi ina hakuri dai tashi ka sha ruwanka haba. A'a, to wannan wace irin soyayya ce? Kaga wannan dole kai da kanka kai shakkar wannan soyayyar, ko kuma ka ce ke karki fita gidan bukin nan, ina so mai gida, ina son tafiya gidan bukin kawata. A'a, karki tafi. Me yasa? Abin da yasa ban son ki tafi saboda kaza 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 kaza. To wallahi sai na tafi. A'a, sai ka tafi, wallahi sai na tafi. In fa ki tafi fa, to karki dawo gidan nan. To shikenan, sai dai kokarin dawo, amma ko sai na tafi. Amma kuma dazu bakinta zai ina son ka. Wannan soyayyar ta gaskiya ce? Ba ta gaskiya bace ba. To haka mutunan da yake saban Allah kuma yana da awar, ni ina son Allah, ni ina son Allah, ko wanda yake saba wa manzon Allah kuma yana da awar, ni ina son manzon Allah, ni ina son manzon Allah, to wannan ita ce matsayin soyayyar sa. Ka kiyasta akan matarka, ko ke ki kiyasta akan mijinki. Ya ce ina son ki kamar in mutu in ji mijinki, amma kuma yana da hali ya ki baki abinci, yana da hali kace ya sayo miki abu kaza ya ki, kuma yana da halin saya. Kaga wannan soyayyar ke ma kankan ke zake shakka. To da wannan ake kwatanta ainihin soyayya ta gaskiya. Shi yasa masoyin gaskiya biyayya yake ga wanda yake so. Shi yasa malami yace innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Lalle masoyin gaskiya biyayya yake yi ga wanda yake so. To haka masoyin Allah na gaskiya biyayya yake yi ga dokokin Allah. Biyayya yake yi ga dokokin Allah. Malami yace kuma wayuwali awliya'ahu awliya'uhu wa yu'adi a'da. Yana daga cikin abin da yake nuna soyayyar bawa ga Allah, shine aga yana soyayya da masoyan Allah kuma yana kiyayya da makiyan Allah. Da zarar an ce wancan masoyin Allah ne, ta wace alama aka gane shi masoyin Allah ne? Ta hanyar an ga yana bin dokokin Allah. Duk wata doka ta Allah yana kiyayewa, abubuwan da Allah ya hana yana kiyayewa. To wannan ita ce alama da take nuna wancan masoyin Allah ne. To sai ka ji kana son irin wa'annan, ka ji kana son wancan. Da zarar ka ga mutumin da yake bin dokar Allah a matsayin sa na mumini mai son Allah, to sai ka ji kana son shi. Sawa'un kabilan ku daya, sawa'un yaran ku daya, launin fatar ku daya, ko meye na ku daya, ko an sha bambam a wannan garin ku daya kun saba, in dai har ka tabbatar da masoyin Allah ne, yana bin dokokin Allah, kawai sai ka ji kana kaunar shi. Ba wani dalili sai wannan, ba wai dan ya baka kuɗi ba, ba dan ya biya maka kujeran haji ba. A'a, kana son shi ne saboda yana son Allah. Wa yu'adi a'da'ahu, kuma yana kiyayya da maƙiyan Allah. Da zaran an ce wancan kafiri ne, maƙiyan Allah, baya son musulunci, baya son dokar Allah, baya son manzon Allah, sai ka ji kai ma baka son shi. Da a ce zai dauko duniyar ga gaba dayanta ya ajje a gabanka a matsayin kyauta ya ce na baka, wannan ba zai sa ya samu soyayyarka a cikin zuciya ba. Ba za ka taɓa son shi ba. Me dalili? Saboda baya son Allah, baya son manzon Allah. To wannan ita ma alamar son Allah ce. Aga kana son masoyan Allah, kana kin maƙiyan Allah. Shi yasa malami yace waliza kana awsaqu uqural iman alhubbu fillahi walbughdu fillah. Wannan ne dalilin da yasa igiya mafi karfi ta imani shine so dan Allah da kuma ƙi dan Allah. Ka so dan Allah, ka kuma ƙi dan Allah. Ka so wanda ya kamata ka so shi dan Allah, ka kuma ƙi wanda ya kamata ka ƙi shi dan Allah. Shi yasa malamai suke kasa matsayin almuwalat wal mu'adat gida uku. Wato ta fuskar muwalati, soyayya da kauna, da kuma kiyayya, malamai suna kasawa gida uku. Kaso na farko shine alhubbul mutlaq soyayya wanda zaka yi ta a sake babu kaidi ita ce soyayyar da zaka yi wa masu imani ma'ana soyayyar da zaka yi ta ba tare da ka cakuɗa da kiyayya ba a'a soyayya ce zalla kuma wanda kake yin ta dan Allah to wannan masu imani suka cancance ta idan kana son mu'minai masu imani dan Allah me yasa kake son su dan Allah kuma mutlaqan kana son su ba dan wani dalili ba kuma kana son su ba tare da kana nuna wani abu na kiyayya ba koda ko za su saba maka a matsayin su na mu'minai koda za su yi maka wani abu da baka ji dadi ba wancan imanin zai mantar da kai wancan laifi nasu koda za su saba maka su yi maka ba daidai ba wancan qadamu sidiqin da suke da shi imani da Allah da suke da shi kakkiyawar alaka da suke ta da masoyinka shine Allah zai sa ka manta da laifin da suke maka shi yasa shari'a ta ce dan uwanka mu'mini in yayi maka laifi to an yarda kai hushi da shi amma na tsawon kwana uku an baka dama kai kwana uku kana cika kana batsewa kana kumbura kana hucewa har kwana uku amma kar ka wuce kwana uku dan uwanka mu'mini ya saba maka yayi maka ba daidai ba yayi maka abin da ranka ya baci in zaka iya hadewa wal kazimin al ghaiz wal afin anil nas zaka samu babban matsayi da babban daraja a wajen Allah in gobe zaka iya hadewa ba to lalle kar ka wuce kwana uku sai kai ta hushi kana cika kana batsewa wani ina kwana ka kyale shi wani ina yini ka kawar da kai wal Allah zai gano wannan abin da yayi maka wanda baka so shine ya jawo to sai ya daina wanda ya san baka so gashi har kai hushi da shi kaga sai ya bari amma kar ka wuce kwana uku koda ko bai daina laifin ba kar ka wuce kwana uku ka kyale shi ka manta da shi in abin da yake maka kana ganin zai iya kai ku wani lalan wuri to akwai hukuma da shari'a ta tanada ko laccizawa ko manya na gaba da ku to sai ka kai karan shi to wani fa yana yi min abu kaza kuma bana so na ce ya daina yake dainawa nayi hushi da shi har na tsawon kwana uku da shari'a ta tanada bai daina ba to a matsayin ku na iyayenmu ku sa baki in bai jin magana iyaye akwai hakimi in bai jin magana mai unguwa ko hakimi akwai hukuma har dai hukuma ta raba ku wannan shi yasa aka tanadi hukuma amma wannan kuma dan mutun ya kai ka wajen hukuma an sulhunta ku wannan kuma ba wai ba laifi bane kuma da za a dawo a cigaba da gaba dan mu muna da wannan abu yanzu idan mutun ya maka abu ba daidai ba ka zo wajen hukuma dan abi kadin abin to kuma wannan sai ya dawo kuma tsakaninka da shi to ko dai shi yayi ta gabar kyale shi a matsayin sa ne mu'mini kai kyale shi ta hushin sa dan ka kai shi wajen mai unguwa ko ka kai shi karawo kai abin da kai ne ma sulhu ko yayi hushin sa kai kyale shi in ka gan shi ka ci gaba da kaunarsa a matsayin sa na mai imani wannan kawai zaka ci gaba da shi ma can in yaga kana nuna masa kauna zai daina wannan abin da yake insha Allah shi ma kuma in ya san menene addini ba zai yi hushi da kai ba dan ka kai karan shi wajen magabata ko wani abu da kamar haka shari'a ba ta son a ci gaba da jayayya da husuma ko abin da kamar haka to dole mu kiyaye wannan saboda ka mu'mini zaka so shi so dan tagariya saboda Allah kake son shi to akwai shi kuma kafiri zaka so shi ki duk abin da zai maka a rayuwa ba zaka so shi ba shi kawai me yasa kake kin shi saboda ya kafirce ma Allah baya son Allah baya kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to baka son shi kamar da na faɗa dazu da zai dauko duniyar nan gaba ɗaya baka ba zai saka so shi ba saboda me yana kiyayya da babban masoyinka wanda shine Allah shi yasa ba zaka so shi ba ashe idan har kaga kafiri ya taimake ka ya dauko wani taimako ya baka sai ka ji kawai kana son shi to dama soyayyarka ta Allah ba ta gaskiya bace amma in kana son Allah da gaske kafiri da yace Allah uku ne ko yace ma ba Allah gaba daya ko yace Annabi Muhammad ƙarya ne ha ya ƙaryata Qur'ani dan ya dauki wani abin duniya ya baka kuma ka ji kana kaunar sa wannan baya daga cikin aqida ta masu imani duk wanda ka gane shi da wannan aqida ya so kafiri dan ya taimaka masa a rayuwa to wannan baya da kyakkyawar aqida ta musulunci abu na uku shine wanda zaka raba biyu ka so shi kuma ka ƙi shi ma'ana kana son shi ta wani bangare kuma kana ƙin shi ta wani bangare shine mu'minin da yake fasiki gashi mu'mini musulmi yana sallah yana azumi yana zikiri yana salati yana duk abin da ake so na musulunci galibi to amma kuma yana abubuwa na fasikanci zaka samu bai bar wasu abubuwa na fasikanci ba in ka bincike shi zaka samu yana yan zinace zinacen shi ko yan shaye-shayen shi ko wasu abubuwa to zaka so shi gurgudan yanda yake bin dokar Allah kuma ka ƙi shi gurgudan yanda yake saba ma Allah zaka so shi akan asalin imanin sa da biyayyar da yake wa Allah ta wancan bangar kuma zaka nuna mishi kiyayya saboda abin da yake yi na saban Allah yana daga cikin abin da zaka yi na nuna masa kiyayya shine idan a lokacin da yake wannan aikin ka nuna masa baka so abu na farko kai masa wa'azi ko nasiha kai masa nasiha a matsayin sa na mu'mini shi yasa aka ajiye mana babi na ainihin kawar da munkari marra amunkum munkam minkum marra amunkum munkaran falyughayyirhu biyadi wanda ya ga munkari a cikin ku ya canza da hannunsa in bai da ikon canzawa ya canza da harshensa in bai da ikon canzawa da harshe ya canza da zuciyarsa me yasa saboda gashi dan uwanka ne mu'mini kana son shi a matsayin sa na mai imani kana kaunar shi a matsayin shi na musulmi yana sallah yana azumi yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah dole ka so shi akan wannan idan mutun yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah baya kafirci baya shirka bai kafirci bai shirka kawai idan yana abubuwa na sabo sai kaji baka son shi kai kanka baka daki da makiyo dole kaji kana son shi saboda kalman shahada da yake faɗa saboda muhammadur rasulullahi da yake faɗa saboda qur'ani da yake karantawa yana sallah yana azumi yana zakka amma kuma ka kishi akan wani abu da yake yi na sabo lokacin da kaga yana yi ka tankacewa ne in har kana da damar zaka yi masa nasiha sai kai masa nasiha wani kuma zaka yi masa nasiha sai dai ka hawo minbari ko gidan radio kai wa'azi watakila in yaji sai ya gyara to kaga wannan shi ma kai naka kokarin ko kuma in majalisi yana hada ka da shi sai ka daina zama da shi in abokin ka ne yana aikatawa kai nasiha ya ki bari to sai ka kaurace masa kamar da mai ahdariya fada wa yajibu alaihi hijran wajibi ne sai ka kaurace masa wallahi hidu lahu suhbatul fasiqi bai halatta ba gare ka kai abuta da fasiki kaga zaka so shi tunda mu'mini ne to amma ba za ka yi kuma abokin ka ne kai nasiha ya ki dainawa sai ka kaurace masa in yazo wajenka ka kaurace masa har daga baya ce wannan yasa wani naga yanzu kana kauda min kai abin da yasa wani kaga ina maka haka saboda zinan nan da kake bari nayi nayi ka daina zina kakiya ko kuma saboda giyan nan da kake sha nayi nayi ka daina giya shan giya kake ko saboda yan sace sace nan da kake nayi nayi ka daina kake in an ganni tare da kai ni ma zaka shafa min duk da bana yi ai an ce abokin barawo barawo ne sai kai masa nasiha la alla wannan kauracewa shi ko tunda yana abokin ka ne kun taso tare yana kaunarka wannan kauracewan za ta iya sawa ya bar wannan abu kaga kai jihadi wazalla ce li an yi hadibi ka rajulun wahidun khairul lak min humar ni'am Allah ya shiryar da mutum daya ta hanyar ka yafi a baka gargen jajayen raquma a wata ruwaya khairul lak min ma talat alaihi shams yafi a baka dukkanin abin da rana ta hasko a kansa to wannan shine abin da ake bukata kai ashe shi mu'mini fasiki zaka so shi ta wani bangare ka kishi ta wani bangare kiyayyar kuma ita ce zata sa ka ki abin da yake yi har kai masa nasiha ko wa'azi ko ka kaurace masa dan ya shiga taitayin sa ya gyara aikin sa in kuma ya ki gyarawa sai ka bar shi ka ci gaba da kaunar shi a matsayin sa na mu'mini kuma ka ci gaba da kiyan shi a matsayin wancan abubuwan da yake yi na saban Allah to wannan shine abin da yake nuna eh kana kaunar Allah wancan kana son shi saboda shi masoyin Allah ne tantagariya bai saban Allah a zahiri dai baka gani inda yake sabon Allah wancan kuma zaka kishi saboda makiyan Allah ne tantagariya ya kafirce ma Allah ya ƙaryata Allah da manzansa wannan kuma ya hada biyu yana son Allah da manzansa yana kalmar shahada yana komi ba kafiri bane ba mushriki bane amma yana wasu abubuwa na sabo sai ka so shi gurgudan imanin sa sannan kuma ka dan nuna masa kiyayya gurgudan sabon da yake idan ya daina to wannan shine kyakkyawar aqida game da muwalati da kuma mu'adat so da ki kuskure ne dan mutun ya saba ma ra'ayinka kawai ka kishi kawai dan ya saba ma ra'ayinka kawai ka kishi alhali mu'mini mai imani kuma ka ta nuna masa kiyayya saboda kawai ya saba ma wani ra'ayinka ko wani abu da ya kama da haka wannan babban kuskure ne kuma kuskure ne ka so kafiri saboda ya taimaka maka a rayuwa mu kiyaye wannan na dan tsaya na fada da bayani akan wannan gabar dan yana daga cikin matsalar mu da muke fama da ita gaba ta gaba na da shi limaza عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه تو da menene bayi suke gane abinda Allah yake so kuma yarda shi mun ce ibada wato shine abinda Allah yake so kuma yarda da shi to ta wace hanya zaka gane abinda Allah yake so kuma yarda da shi ya za a yi ka gane haka kawai abinda ka gani sai ka ce ai wannan Allah yana son shi ai wannan Allah baya son shi ko kuma akwai wata hanya da zaka bi ka gano abinda Allah yake so kuma yarda da shi akwai hanyar da ake hanyar mala ya yi mana bayani yace arafuhu bi irsalillahi ta'ala ar-rusul bi irsalillahi ta'ala ar-rusul wa inzalihi al-kutub amiran bima yuhibbu Allahu wa yardah nahiyan amma yukrihu wa ya'bah malam yace bai za su san abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi ta hanyar manzannin da Allah ya turo musu. Allah bayan ya halice su ya hado su tare da littafi shine Al-Qur'ani, to kuma sai ya aiko manzannin da za su zo su isar da wannan sako. Su ne za su zo su yi muku bayanin abinda Al-Qur'ani yake kunshe da shi, dokokin da yake kunshe da shi, su yi muku bayanin fillah-fillah. To ga yanda ake sallah, ga yanda ake zakka, ga yanda ake aikin haji, ga yanda ake aure, ga yanda ake zikiri, ga yanda ake salati, ga yanda ake addu'a, ga yanda ake, su za su yi bayanin fillah-fillah duk wani abu da ya shafi ibada wanda Allah yake so ya yarda da shi. Ba a yarda ka yi yanda ka ga dama ba, dole su manzannin nan su za su nuna maka kamar likita ne. Idan ka zo likita ba ka da lafiya, aka auna ka aka gano kana da cutar diabetes, to ba zuwa za ka yi kawai pharmacy ka siyo magani kawai a bani maganin diabetes sai ka yi ta sha goma goma so nake in wurke da wuri bari in sha ɗan ƙwaya goma. A'a, akwai likitoci wanda su sun karanci wannan abu, dole su za su yi maka bayani. To ɗaya za ka sha da safe, ɗaya da maraice, ko biyu da safe, biyu da maraice, kana saba ma wannan ka'ida sai ka ga ka cutu. Eh, gashi maganin akwai shi a kasuwa, to haka ne, gashi Qur'anin a ajiye a gidanka, amma ba za ka yi aiki da shi yadda kake so ba, sai yanda manzon Allah ya koya maka. Kamar yadda ga maganin diabetes a gidanka, amma baka isa ka ce bari in sha yanda na ga dama ba, goma na ga dama, ai mai laifi dan na sha goma, mai laifi dan na sha magani goma, ai sai in yi saurin warkewa ma tunda na sha da yawa. In ka sha goma cutuwa za ka yi, maimakon ka warke, to me mafita? Sai ka bi shawarar likita. Likita yace sha biyu da safe, sha biyu da barci sai ka sha, ɗaya da safe, ɗaya da barci sai ka sha, kullum ka sha ɗaya, to ka bi wannan ka'ida, sai ka ga alhamdulillah Allah ya kawo sauki. To haka Allah ya turo manzanni, kar ka ce bari in ɗauki hadisi in yi aiki da shi yadda nake so, ko in ɗauki Qur'ani in yi aiki da shi yadda nake so. A'a, dole sai ka koma. Su manzannin nan yaya suka yi bayanin a yi sallah? Za a yi raka'a huɗu azhar, za a yi raka'a huɗu la'asar, raka'a uku magriba, isha'i huɗu, asuba biyu. To haka za ka yi, in kai biyar ba a so, yawa, in kai biyar ba a bukata. Misali haka salati, yaya suka ce a yi mama annabi salati? Ga yanda suka ce, to haka za ka yi. Yaya suka ce a yi addu'a? Ga yanda suka ce, to haka za ka yi. Yaya wa'innan manzannin suka ce a ainihin yi aikin haji ko zakka? Ko yanda suka ce, haka za ka yi. To wannan shi ne ka'ida. Allah ya turo su dan su koya maka yanda za ka bauta ma Allah. Ta hanyar wa'innan manzannin ne za ka gano abinda Allah yake so ya yarda da shi. Wa inzalihi al-kutub, da kuma littafin da ya saukar, a cikin littafin ya yi bayani amiran bima yuhibbu Allah wa yarda, ya yi umarni game da abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi a cikin littafin a rubuce. Amma kai ba za ka ɗauka kai aiki da shi kai tsaye ba, sai ka bi ta abinda manzannin suka koya maka. Dan Al-Qur'ani ya kawo wasu abubuwa a dunkule, annabawan da Allah ya turo su ne suke bayani. Shi yasa kai annabin ga shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ka koma sunnarsa sai ka ga yaya ya yi bayanin waɗannan abubuwa a cikin Qur'ani. Allah ya yi umarni da abin da yake so kuma ya yarda da shi, nahiyan amma yukrihu wa ya'bahu, sannan Allah ya hana abin da yake kinsa kuma yake fushi da wannan abun, abin da Allah yake kiyamatarsa kuma yake ki, Allah ya hana a cikin Qur'ani. Waɗannan manzannin kuma da suka zo sun yi bayani, basu boye komai na abin da ya shafi abin da Allah yake so da abin da Allah yake ki, basu boye ba. Manzo Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi ma taraktu shay'an yuqarribukum ila aljanna wa yub'idukum minan nari illa amartukum bihi wa ma taraktu shay'an yuqarribukum ila an-nari wa yub'idukum minal jannati illa nahaytukum anhu. Yace na rantsa da wanda yake hannunsa, ban bar wani abu ba da zai kusantar da ku zuwa aljanna, ya nisantar da ku daga wuta face sai da na nuna muku shi. Ban kuma bar wani abu ba da zai kusantar da ku zuwa ga wuta, ya kuma nesantar da ku da aljanna face sai da na nuna muku wannan abu. Kamar manzo Allah ya bar duniya, dole sai da gaba ɗaya sai da bayani komai da muke bukata na abin da Allah yake so ya yarda da shi, da kuma abin da Allah yake ki baya son shi. Sai ma da yace wa bizalika qamat alaihim hujjatun daniga, to ta wannan ne sai hujja ta tsayo akan bayi. Hujja wadda take daniga, kalmar ad-damiga shine al-qati'a, hujja wadda take yankakkiya, kalmar damid ad-damigatu, daga wato rauni ne da ake mamutun ga kansa, a fasa masa kai, a tsaga masa kai har wannan tsagar ta kai ga botansa. To wannan sai a kira wannan raunin shajjatun damiga, wato wannan raunin ya kai har ga kwakwalwansa, kaga zai wahala mutun ya rayu. Idan wannan raunin ya kai ga kwakwalwa zai wahala ya rayu, ko ya rayu zaka samu rayuwa akwai nakasa ciki. to shi yasa sai hujja wadda aka kafa maka ita aka rangada maka ita kaga ya zama baka da mafita to sai a ce an tsayar maka da hujja damiga wa zaharat hikmatuhu albaligha ta hanyar aiko wa'annan manzannin ne da wannan littafin Allah ya bayyana hukuncinsa hikimarsa wanda ya kai hukuncinsa wanda ya kai matuka da kuma hikimarsa ta yanda zai kama ka a ranar alkiyama ba tare da ka ce ya zalunce ka ba tunda ya riga ya maka bayani kenan ba za ka ce kuma in ya kama ka ya ce ba za ka ce kuma ai Allah ka zalunce a'a ya aiko maka manzanni shi yasa Allah ta'ala ya ce rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul Allah ta'ala ya ce rusulan manzanni na aiko manzanni mubashirin suna bushara da aljanna ga wanda ya musu da'a da biyayya wa munzirin suna gargadi da gidan wuta ga wanda ya saba musu ya kafirce musu li alla yakuna linnasi ala allahi hujja domin kar mutane su samu wata hujja da za su kafa ma Allah a ranar alkiyama ci mu Allah ba mu sani ba li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusuli bayan manzannin sun wuce to kar ka samu wata hujja kace ai ni ban san kaza ba kyau ba ai ni ban san kaza ba daidai bane ba ai ni ban san kaza Allah yake so ba dan kar ka fadi wannan sai Allah ya katse maka hanzari to ashe dole wa'annan manzannin da Allah ya aika suna bishara da gargadi to ta hanyar su ne ake sanin abinda Allah yake so ya yarda da shi sai kai ta hanyar su ne ake sanin abinda Allah yake ki kuma baya so sai ka kauce masa to in kai haka ka zama cikakken bawa wanda zaka samu kyakkyawar aqida ka zauna a duniya lafiya kuma ka je lafiya ka shiga aljanna aya ta biyu Allah ta'ala yace kul in kuntum tuhibbuna Allah fastabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim kul kace da su ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga ya ma al'ummarka kace in kuntum tuhibbuna Allah idan har kun kasance kuna son Allah da gaske ku masoyan Allah ne masoya na gaskiya to fattabi'uni ku zo ku bi ni inji manzon Allah ma'ana ku zo ku bi abin nan da nazo da shi kar ku kara kar ku rage in kun yi hakan yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku shi abinda Allah abinda zai sa Allah ya so ka ya saka aljanna shine ka bi manzon da ya turo maka wa yaghfir lakum dhunubakum ya kuma gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim shi kuma Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinya dole mu kiyaye wannan ana gane ibada ana gane abinda Allah yake so ya yarda da shi ta hanyar manzannin da Allah in kai biyayya gare su sai ka tsira gaba ta uku wanda wani da za mu tsaya daga kanta saboda lokaci shi ne gaban da malai yace kam shurutul ibada to wai ita ibada sharuɗan ta nawa ne me sharuɗa sharadi shine abinda abin baya yiwa sai da shi shine sharadi idan an rasa wannan sharadin to abin shikenan ba zai yi ba to ita ibada me sharadin ta mai sharuɗin ibada sai malai yace salasatu sharuɗin ibada guda uku ne al-awwalu sharadi na farko sidqul azima sidqul azima a same ka da gaskiyar azama a same ka da gaskiyar azama wato ya zama ka kulla damara da shiri na bautar Allah da gaske ba da wasa ba ba da wasa kake yi ba ba dan wani dalili kake yi ba a'a kayi shirin kai kaya da bawa ne kuma zaka bauta ma Allah bisa tsarin da yayi kuma kai bautar a aikace ka lazimci abinda Allah ya dora maka wa huwa shartun fi wujudiha wanda wannan sharadi ne a wajen samuwar ibada dole ibada bayan ta sai kai azama daga kwanci bayan da za a yi kai sallah daga kwanci sai ka tashi kai azama sai ka tashi ka kulla azama kai niyya sannan ka aikata abu na biyu ikhlasun niyya tsarkake niyya kai abin dan Allah abu na uku mawafaqatu shau'u alladhi amara Allah ta'ala alla yudana illa bihi wato dacewa da shari'a aikin ya dace da shari'an nan da Allah ya umurni kar a huta masa sai da ita sai ta hanyar ta wahuma shartani fi qabulihima to wa'annan sharuɗa ne wadanda sharuɗa ne guda biyu na karban ibada ita ibada tana da sharuɗa guda uku to amma wannan sharadi na farko shine sharadin samuwar ibada dole sai an samu azama sannan ibada ta samu shi sharadin samuwar ta ne shine sidqul azima shi kuma wancan biyun ikhlasi da kuma ikhlasun niyya da kuma mawafaqatu shar'i aikin ya dace da shari'a su kuma wannan sharuɗan karban ta ne sai in ka cika su ne za ka ko da kai azama ka tashi ka aikata a aikace to matukar wa'annan ayyukan sharuɗan guda biyu ba su cika ba shine ikhlasi da kuma wato abin ya dace da shari'a to ba za a karbi ibadar ba sharuɗan karban ta ne sai malai ya tambaya ce ma huwa sidqul azima tambaya ta tare kenan ma huwa sidqul azima to me ake nufi da cikakkiyar azama gaskiyar azama me ake nufi da wannan kai azama kuma da gaske sai malai ce huwa tarku takasul wattawani wa bazlul juhdi fi an yusaddiq qawluhu fi'lu. Sidqul azima abinda yake nufi shine tarku takasul, ka bar duk wata kasala, ka cire kasala, wattawani ka kuma cire wato gajar. Kalmar tawani tana nufin at-taqsir fi al-fi'li wa adam al-ihtimam bihi, shine ya zama aikin baka yin sa yanda ya kamata, baka bashi muhimmanci yanda ya kamata. To kar ka samu haka, a ka ci ka rabu da wannan tarku takasul. Ba za ka ce kai mai za ka yi ibada amma kuma a kwance ba za ka tashi ba, ba ka son ka kullun cikin kasala. Ya za ka yi kai sallah cikin jami'i kullun kana cikin kasala? Dole sai an samu tarku takasul, wato sai ka bar duk wata kasala, wattawani da kuma duk wasu abubuwa na rashin ba abin muhimmanci. A ka ba wa abin muhimmanci, yanda kake ba wa kasuwancin ka muhimmanci, da nomanka da kiwon ka muhimmanci, ka tashi ka yi sammako cikin sanyi da zafi, ana ruwan sama, ka sha iska, ka sha sanyi, wani ma ya sha kashi a wajen neman abincinsa amma ya haƙura yana yi. To sai ita ma ibada haka ake so, ka kulla azama kuma ka yi haƙuri, ka yi haƙuri ka cire kasala. Ana kiran sallah ture bargota shi ka ta yi masallaci da asuba. Ana cewa a taimaka addini yana buƙatar a gyara masallaci, sa hannunka aljihu ɗaya bo ka miƙa. Kururuwar jihadi ta tashi, kana daga cikin ka tashi ka je ka taimaka. Duk wani abubuwa ya zama baka kasala game da abin da ya shafi addininka. Wa bazalul juhdi, da kuma malala kokarinka, fi an yusaddiqa qawluhu fi'luhu, ya kasance maganar da kake faɗa da baki aikinka ya gaskata ta. Kar ya zama musuluncinka ibadarka a baki ne, mu mu'mini mu musulmi ne, mu kaza ne mu kaza ne, a baki kawai amma a aikace babu. Allah ta'ala ya zargi masu irin wannan, yace ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Za mu ci gaba da wannan gaba in mun zo insha Allah sati mai zuwa, da fatan abin da muka karanta daidai. Allah ya ba mu dada kurakuri, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.